ne cewa duk wanda zuciyarsa ta saka masa wani abu na canfi to kada wannan canfin da ta saka masa ya hana shi yin abin da zai dan zuciyarka ta saka ma ka fito zaka tafiya cewa kai tafiyar nan ba fa saboda wani abu kaza ya faru ko abu kaza ya faru to wannan kai ya hana ka kai tafiya wasu ce misali in mutum zai tafiya yana fitowa ya gamu da gurgu to alamar tafiyar ba sa'a kenan sai ya koma gida to dan ka gani kawai ka dogara ga Allah ka miƙe ka zarce tafiyarka ba abin da zai same ka to salasud duhum kada wannan abin ya hana su tafiya wannan abin da zuciyar ta su ta saka musu kai ya hana su tafiyar da zasu misali rawahu muslim muslim ne rawaito wannan hadisin sukulu ana faɗar sa da ran mace wadda take mai ƴaƴa uku musiba wal faji'atu da musiba maka harani ai ma na harani bai tsawatar da ni ba dan karba daga Irbari ibn Sariya Allah dagare shi Irbari ibn Sariya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu gargade da zakata ta ringa tsorata daga gare ta idanuwa suka ringa zub da hawaye ya ambaci hadisin mai tsawo hakika wannan hadisin ya gabata gaba dayansa a cikin babun umarni da cewa lalle ne a tsaya a kiyaye a kula da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mun ambata anan cewa Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce babin nutsuwa cewa mutum koyaushe ya zama yana da nutsuwa da kamewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawna bayin Allah wa'inda suke tafiya a kan ƙasa suna masu sauƙaƙawa ba sa tsanantawa idan wawaye suka tare su da magana sai su ce mu ba ruwanmu wallazina yabituna li rabbi a ƙarshe aka ce ula'ika yajzauna al-ghurfata bima sabaru masu wannan sifar da aka ambata su ne ake saka musu da benaye manya na aljanna saboda juriyar da suka yi a rayuwa wayal qauna fiha tahiyatan wa salama suna gamuwa da gaisuwa daga mala'iku gaisuwa daga Allah da kubuta daga dukkan wani abinki khalidina fiha halin kasancewa su sun shiga ba magana fita hasunat mustaqarran wa muqama kai aljanna kam tayi dadi a matsayin ta matabbaci mazauni wa an aisha ta an karbi daga aisha Allah dagare ta kala tace mutum ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada jikinsa gaba daya ba yana ni dariya har ya zama an ga dasashin sa daga gare shi ba irin wannan abinda yake sai dai ya murmushi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin lahawatu jam'i ne na lahatu lahamatu ita ce nama allati fi atasafaka fil fami wadda take mafi nisan rufin baki can saman haƙori to babin cewa an so a zo da sallah da ilimi cewa ana son aje wajen ilimi da abin da ya kama da su daga ibadu amma fa aje din da nutsuwa da kamewa ubangiji tabaraka ta'ala ya ce haka ne abin da aka fada yanda aka fada dinnan haka yake wanda duk ya girmama ibadu na Allah alamu na addinin Allah girmamawarsa ga wannan yana daga alama ta cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsa ba mai haka sai wanda yake akwai tsoron Allah a zuciyarsa ya gama sallati ya san wani waje ne mai girma ya gama karanta ya girmama ta ya gama malami ya girmama shi ya ga wanda yake masoyi ne na Allah ya girmama ya gama su ɗan annabi ko an faɗe su a gabansa ya girmama su don duk waɗannan suna cikin sha'airullahi ba kamar yadda yanzu galibi ake ba musamman daga mata ko yara sai su zo su wuce masallaci ko makaranta ana karatu ko ana sallah amma ma ba su da gurin ɗaukaka murya irin nan wajen in sun zo a nan ne suka fi kowa wata ma nan za ta ringa wani tsayawa tana gyare-gyaren jiki tana tsoro kai ga mutane sun taru abinda da can ba haka aka sani ba shekaru kadan da suka wuce ba haka aka sani ba. Mace za ta huce, hucewa take kamar sanda, musamman in ta ga irin wannan guraren. Wasu ma da mun tuba takalma suke masu huce, wasu da irin nan ma sai sun tuba takalma suke hucewa. Kaga wannan tuba takalma yana da hujja daga wannan aya, saboda me yasa girmamawa ne ga sha'iratu min sha'irillah, wata alama daga alamun addinin Allah. Addinin Allah ba zai ba makaranta, addinin Allah ba zai ba masallaci, addinin Allah ba zai ba malami. Shi yasa duk waɗannan ka ce kai ba wanda isa ka girmama a cikin su, to waye isa ka girmama kenan, waye isa a ce za ka girmama shi, inda duk waɗannan ba su isa ka ji nauyin su ba. To an karɓo daga Abi Huraira, Allah da gare shi, yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aka tsaye da sallah ba ku ba cewa za ku je sallar nan kuna gudu, ku je wajen sallar alhali kuna tafiya, alhali da nutsuwa gare ku, abinda kuka riska daga sallah shikenan ku bi liman ku zo da shi, abinda ya tsere muku to sai ku cika. Wato wata ruwayar haka ta zo fa atimmu, cewa ku cika, wadda ita ce masalan kenan. Abusa wannan ruwayar kamar wanda ya tadda raka'a daya ta ƙarshen magarba tare da liman, tunda cewa akai ya cika in ya tashi, wato yayi raka'a daya ta farko, in ya tashi zai kawo ta biyu, yake ta biyu magarba. Ana in fatiha da sura a bayyana ko, kuma in an yi ta biyu me ake zama, in alfe ya zauna kenan, in ya tashi kuma zai kawo ta nawa ne, zai kawo ta uku. Ya ake raka'a ta uku ta magarba, ana yin ta fatiha faqad ne, karatu a boye ba sura, shi yasa sai ya kawo ta haka kenan. Shi yasa bisa wannan ruwaya kenan cewa fa atimmu. To akwai kuma ruwaya faqaru, wadda ita kuma bisa wannan ruwayar in ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshen magarba an tsere masa da raka'a biyu, raka'a biyun da yake fatiha da sura ba kuma zama tsakanin su. Ashe kenan in liman ya sallama sai ya tashi kawo raka'a biyu fatiha da sura kowace, ba kuma zai zauna ba tsakanin su, sannan ya sallama bisa ruwaya faqaru kenan. To wanda suka dauki wannan kenan. Mu kuma a masaban mu sai aka ce tunda ruwayoyin guda biyu sun zo, to bara kowace ai aiki da ita. Shi yasa sai aka ce waqaral qaula wa banal fi'ila, waqaral qaula wa banal fi'ila, yanda mai mutasara yake fada cewa duk abin da yake ya tsere masa na fuskar magana to zai rama shi, abin da yake kuma ta fuskar aiki ne to wannan zai gini ne akan abin da ya samu liman, wato zai cika sallar sa ne. Shi yasa in ya samu raka'a daya ta karshe a sallar magarba a masaban mu, to in ya tashi zai kawo raka'a daya fatiha da sura, domin zai rama daya ta farko da ta tsere masa wadda fatiha da sura ce, dangane da fadi kenan. To amma in yayi ta tunda yake ta biyun sa ce zai zauna, sannan zai sake tashi ya kawo wata raka'a fatiha da sura wadda zai rama ta biyun da ta tsere masa, ta biyun da ta tsere masa. Shi yasa kenan waqaral qaula wa banal fi'ila. To an yi aiki da dukkan ruwayoyin kenan. Zara muslimin, muslim ya dade ya tasa ruwaya fi ruwayatin lahu, a wata ruwaya tasa haqiqa ɗayan ku idan ya zama ya nufi sallah ne, idan ya zama ya nufi sallah ne to yana cikin sallah, wanda duk yake ya nufi sallah to kamar yana cikin sallah, ana rubuta masa lada kamar na ne sallah. Shi yasa meye nasa na aiki ba na nutsuwa ba, abin da yake wajibi a kansa ya nuna daman kamar a sallah yake ya komai da nutsuwa. Nu'an ibn Abbas, shi yasa kuma wannan kaga ma a wannan kenan. Malana kuma wasu abu da yawa wanda yanzu mutane suke musamman samari matasa, ko mutum yana alwala gashi fa an fara sallah amma sai tsaya yana ta surutai, wai nufinsa in liman ya ruku'u ya maza ya bi shi, tunda dai in ya samu ruku'u tare da liman ya samu raka yana surutan, to yanzu wannan ai bai dace ba, bai dace ba. Wanda yake alwala ma cewa akai an so kada ya magana, an so mai alwala kai ya magana, an ce akwai mala'iku wanda suke tare da mai alwala, akwai su mala'iku musamman suna tare da duk mai alwala, suna rubuta lada gare shi saboda duban abin da ya sa a gaba. To idan ya yi magana ta farko za su ce bawan Allah ka daina magana man, in ya sake za su ce kai ka daina man, in ya ƙara sai su tashi kawai su bar wajen. sun daina rubuta masa abin da suke rubutawa na lada saboda ya nuna bai cancanta ba kuma inda aka fada al-musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yatahaba li zalika bil wuru'i aw bil ghusl yanda ne risala yake fada wanda duk zai salla yana shiri ne ga asiri ga ubangijinsa asiri zai da ubangiji shi yasa wajibi ne akan sa ya fara tanadin haka tun a alwalarsa shi yasa kenan ashe tun daga alwala ake fara barin sallah tun daga alwala ne ake barin sallah to dan kaba daga Abdullahi bin Abbas Allah ya dagare su cewa shi ya taho tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba a bayan sa ana tsawatarwa mai tsanani ana neman raƙuma fi sauri wararban ana duka ana yi murya ga dabbobi sai ya nuna musu da bulalarsa cewa a taho a hankali yace da su ya ku mutane ina umarta ku da nutsuwa haƙiƙa nagarta ba wai a gaggawa ba ne nagarta ba gaggawa ba ne Buhari ne ya ruwaito hadisin Muslim ya ruwaito wani abu daga hadisin nan biyarwa abinda ake nufi da shi biyayya aikin bi ira uku ma ana fadarsa da radi mai dago wanda yake kafin ita akwai alhamza mai kasara alhamza da kasara shine gaggawa shine na gaggawa yana daga gare shi fadin ubangiji wala aura uhilalakum wannan fi'ilin wato fi'ilin na surat wanda aka kawo a suratul tawbati na wannan aya ta suratul tawbati wala aura uhilalakum da sun yi gaggawa a cikin ku yabgona kumul fitnata suna ta kokare su ga sai wata fitina ta afku a cikin ku wa fi kun sama'una lahum to da babun girmama bako babun bayani akan girmama bako wani malami yake cewa yana cikin manyan baki kuwa azumi idan ya zo bako ne babba ba waye shi yasa ashe ya kamata ya girmama azumin ya san me zai a cikin azumin nasa as-sawmu raifun sawafa dari kadi yujarul abdu wa hawa kari wa hamil ala nafsi fi qirahu as-sawmu raifun sawafa dari azumin nan bako ne da yazo amma sai yayi yan kwanaki kafin ya tafi shi yasa me ya kamata kai fadari ka tsaya kararrashe shi kai wani akai wani abin da zai kawo azumin ka ya tozarta ni yanda aka ce ana so ayi wakacin azumi kai shine ka nuna rarrashi ga wannan bako da kai babba kadi yujarul abdu wa huwa kari akan baiwa bawa lada tsewa alhali yana aikata abin da yake yana da yan wuya gare shi tsayawa kula da azumin nan yana da yan wuya amma kuma yakan kawo bawa ya samu lada babba to قال الله تعالى وإنجي تبارك وتعالى ينزو أشي لابار باكين النبي إبراهيم واندس كابي بنجر ما وابي زوغ ليك با وكتن دسك شقوغ ليشي يتي نسو اسك تي لشي سلم مني ما سلم يتي من أنا أمس سلم تاكو يتي كوي أما وإن متاني بنسنسو با basi mun kama da sauran mutanen da suke zuwa ba faraga ila ahlihi sai gaggawa zuwa iyalinsa faja'a bi izni izo da dan maraki sanin wanda yake mai kiba mai mai ya yanka shi ya kawo gare su fa karaba hulal ya kusanta shi zuwa gare su yace ashe ba kwaci ba gashi kuci mana su kuma suka zauna suka kici tunda ba cin ba aikin su bane mala'iku ne mala'ika ko baya ci baya sha la yakuluna wala yashrabuna wa inna ma qutuhumut tasbihu wat tahmidu abincin su kawai ibada ga Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da shi annabi Lutu da ya bakin mala'ikun nan mutanansa suka zo masa da gaggawa daman sun dade suna ayyuka munana. Annabi Lutu da ya gansu yace jama'a ga ƴaƴana mata ga ƴa wato ƴaƴan al'umma da mata ku aura mana ai haka din yace muku tsarki ku ji tsoron Allah kakkusa in ji kunya a game da bakin nan nawa kakkusa in ji kunya game da bakin nan nawa ashe a cikin ku a rasa mutum mai hankali a cikin ku ashe an rasa mutum mai hankali da an karba daga Abi Huraira Allah ya dagare shi an ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira ya sada zumuncinsa wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru da bakinsa ashe girmama bako alama ce ta imanin bawa hakanan sada zumunci alama ce ta imanin bawa hakanan barin surutai alama ce ta imanin bawa kuma bawa an faɗa masa in yana ganin zai nuna alamar imanin shi kenan ya je ya aikata ko ya bar ko aikatawa ya girmama bakon nasa ya sada zumuncin nasa ya bar kuma surutai in yana so ya nuna cewa eh hakika shi mumminin ne hakika kuma ba wannan mane ya dame shi shikenan ya je wa an abi shuraihin hadisin nan da Buhari da Muslim sun ruwaito shi an karbo daga abi shuraihin shine wanda ibn amr daga banu huza'ata Allah dagare shi yace an ce shi wannan huwailudu din ya ruwaito hadisai har guda 20 daga manzo sallallahu alaihi wasallam Buhari da Muslim sun ruwaito guda biyu a cike sannan ko Buhari shi kadai ya ruwaito guda daya sai yasa hadisansa a cikin Buhari da Muslim guda uku ne to na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake yayi imani da Allah da ranar lahira wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to girma bakonsa abinda zai masa suka ce menene abinda zai masa yace kwana guda yini ɗaya da dare ɗaya da kuma bakuncinsa kwana uku idan bakon ya haura kwana hudu bai tafi ba to duk abinda zai bashi wannan sadaka ce masa duk yanda ya samu sai ya kai masa Buhari da Muslim sun ruwaito hadisu a wata ruwa ta Muslim ba daidai bane musulmi ya zauna wajen dan uwansa kuma wato daga wannan hadisin da ya gabata na akwai wasu masu cewa kamar Malikawa da Shafi'awa ai ba su da wata kwakwaran hujja da suka ce matafiyi in ya zama wajen da zai je zai zama kwana hudu to ba ya ce kada ya ce zai kasar sallah suke ganin to ai Malikawa da Shafi'awa wanda suka tafi akan haka ba su da wata kwakwaran hujja to shi kansa hadisin nan hujja ce gare su dan kaga aka nuna cewa shi bako yana da kwana daya wanda wannan ita ce ja'iza bayan nan kuma yana da bakunci kwana uku aka ce in ya haura wannan hudin ya koma kamar dan gari duk abinda zakai masa matsayin dan gari ne kenan hadisin yake nuna wa a yana nuna cewa to kwana hudin shine cikar bakunci ko ahan shine cikar bakunci shi yasa wanda suke ganin ai kamar Malikawa da Shafi'awa anan ba su da hujja su ne karatun su ba inda ya kai basi karatun ba karatu suke sama su ce sun gama gano hujja za su iya hukunci kan duk wani malami ma kowaye to wafi riwaya to kuma wannan riwaya da za a sake faɗa ta Muslim din nan ta ƙara ƙarfafa maganar din a wata riwaya da Muslim ya ruwaito ba daidai bane ga musulmi ya zauna wajen dan uwansa hatta yi asimahu hayya afkar da shi a cikin laifi suka ce ya rasulallahi kaka zai afkar da shi a cikin laifi yace ya zauna a wajensa alhali ba shi dan uwan bai da wani abu da zai ringa kawo masa ya zauna fiye da kwana hudun kaga ta ya zama ya matsa masa ne ashe kuma an ce yuqim ashe ya zama muqimi kenan ya zama mukimi kenan ba musafiru ba tunda aka ce wiki mu inda hu ya zama mukimi ne sannan ba musafiru ba to babu tabari tafsiri babin cewa an so yin albishir da farantawa da abin da yake alheri. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kai albishir ga bayina waɗanda suke jin magana su bi mafi kyau a ciki. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato an faɗa musu magana wadda tafi kyau a ciki suke ɗauka su bi. In an jima masalan ai in ka ba da 1000 yayi kyau, in ka ba da 500 yayi kyau, wanne yafi kyau a ciki? Ba 1000 ba, to sun san irin wannan 1000 za su dauka su bayar, ba 500 din suke dauka su bayar ba. Ko an ce kai sallah raka'a biyu ma da daddare ai yana da kyau, amma an kai 11 ko 13 haka ce annabi, aka ce annabi yana yi, to sai su ce ai wannan wadda tafi kyau, wadda aka ce annabi ita yake, ita za su, ba za su takaita akan wannan bayan ba, ko da dai an ce musu wannan ma na bayan ai ya isa, to amma tun daga wanda yafi kyau ko yaushe suka ji magana sai sun darje. Darjewa alamarin lahira shine darjewa, ba darjewa alamarin duniya ba. Dalilin mutum in zai abu na duniya, abinda aka fi sani yanzu shine abin duniya shine ake tsayawa wai a darje, amma abin da yake yafi na lahira sai a ce ai di yanda dai aka, di yanda dai aka, in an ce ya wadatar shi kenan. Amma yanzu tafi mutum zai sai wanda yafi kyau sai ya darje, in mota ce haka, in menene haka, to amma lamarin lahira sai ya ce ai duk dai wanda aka yi dai in an ce ya wadatar ai shi kenan, ba an ce ya isa ba, menene? To ya kamata ko mai hankali ya zamo darjewarsa a lamarin lahira, shine ma'anar wannan ayar allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa qala ta'ala, ubangiji tabaraka ta'ala yace ubangijin sai ne musu albishir da rahama daga gare shi, warirwanin da yadda da aljanna da ni'ima da mawammiya ta tabbata gare su a cikinta. Ubangiji tabaraka ta'ala yace ku yi farin ciki, ku yi munna da aljannar da aka kasance ana yi muku alkawarinta. Ubangiji tabaraka ta'ala yace muka yi wa annabi Ibrahim albishir da ɗa wanda yake mai haƙuri. Ubangiji tabaraka ta'ala yace haƙiƙa manzanninmu mala'iku sun zo wa annabi Ibrahim da albishir. Ubangiji tabaraka ta'ala yace mata annabi Ibrahim ita ce Saratu alayhi salam, tana tsaye tana hidima ga baƙinsu, sai ta yi dariya da ta ji bayanin da aka yi game da matakan da Allah yake ɗauka game da mutanen annabi Lut na halakar da su, cewa mala'ikun nan sun zo ne don su halakar da su. Sai ta yi munna da haka, ta yi dariya, ta bashir na hadisa, mala'ikun nan suka yi mata albishir da cewa za ta haifi ɗa Ishaq mai suna Ishaq, wa min wara'i Ishaq Yaqub, bayan shi ma annabi Ishaq din akwai Yaqub, wato ɗan nata ma sai ya haifi ɗa, tana nan a gabanta zai haifi ɗa. Ubangiji tabaraka ta'ala yace mala'iku suka yi kiran annabi Zakariya alhali yana tsaye yana sallah a mihrabi a gurin ibadarsa, cewa Allah ya nema albishir da annabi Yahaya cewa za ka samu ɗa wanda sunansa Yahaya, wanda ba a taɓa samun mai suna haka ba, yadda aka faɗa a suratu Maryam, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahaya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ubangiji tabaraka ta'ala yace tunayen da mala'iku suka ce ya Maryam haƙiƙa Allah ya nemi albishir da kalma daga gare shi, wannan kalmar da zaki haifa sunansa Masihu Isa ɗan Maryam, wanda yake madaukaci ne duniya da lahira, yana cikin bayin Allah wanda suke adeban kusantawa. Ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa, sanannu ne, amma hadisan da suka zo a wannan babin suna da yawa kwarai, ita tana da shuhura kwarai a cikin ingantaccen hadisai. Yana daga hadisin da aka ruwaito daga Abi Ibrahima, akan ce da shi Abu Muhammad, akan ce Abu Muawiya, shi yasa irin wannan yana daga inda aka samu ta'addudul kunama ma'a ittihadil ismi, an samu alkunyatasa da yawa tare ko da cewa sunan ɗaya ne, ba saɓani a cikin sunan, amma a cikin alkunya akan saɓani, akan samu kuma akasin haka, inda yake alkunya ita an tabbatar da ita, amma sunan an saɓani, kamar Abu Huraira. Kaga Abu Huraira shi saɓanin wannan ne, shi an tabbatar da cewa alkunyarsa Abu Huraira, amma game da sunansa akwai zantuttuka fiye da 30. ya sunansa yake shi ko wannan shi sunan an tabbata alkunya ce aka samu zantuka har uku to shine Abdullahi Abi Aufa Allah dagare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidatuna Hadija al-Bishr da gida a aljanna a cikin aljanna min kasabi wanda za a gina mata da kara na zinare ko na azurfa la sahaba fihi ba kururuwa a cikin sa ba wahala Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin a kasabu na abinda ake nufi da shi lu'lu'i wanda yake abin rarakewa sahabu kuwa a kururuwa da yafashiyar magana nasabu kuwa wahala a wahala ake nufi shine nasabu wallahi da sun tsara abi musalla shari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كبر أبي موسى الأشعري الله داغري شي تواشي أبو موسى ياي الولاء جدنسا سنن يفتو دغ جدنسا يشي أرنسا للي والله زاني اللي زنشبن زن الله صلى الله عليه وسلم wallahi zan zamo tare da shi yini na wannan zan yini yau tare da shi sai ya zo masallaci ya tambaya ina annabi yake sai suka ce yayi nan kaga hanyar da yake yace sai na fita a bisa gurbinsa ina ta tambaya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga waje da ake ce da shi birar arifin wato aka nuna min cewa ga inda yake ya shiga na zauna nan ga kofar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatarsa yayi alwala na tashi na je inda yake sai gashi ya zauna akan rijiyar wannan birar arifin din uffaha ya tsakaici ko bakinta wato itacen da ake ja na jan ruwa to ya tsaya a tsakiyarsa ya zauna a tsakiyarsa ya bude kafafunsa makyangyamarsa ya zura a cikin rijiyar ya sallama gare shi sannan na dawo na zauna nan ga kofar sai na ce a raina wallahi zan zamo ni ne mai gadin kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau sai Abubakar ya zo Allah dagare shi ya turo kofar nace waye wannan yace Abubakar ne nace to tsaya anan sannan na tafi yace ya rasulullahi ga Abubakar ya zo yana neman izini sai yace kai masa izini ya shigo kai masa albishir da aljanna na dawo na fadawa Abubakar shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna sai da Abubakar ya shigo ya zauna daman annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi a wannan bakin rijiyar shi ma ya zura kafafunsa a rijiyar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya yaye daga bakin gemarsa sannan na koma na zauna na bar dan uwana yana alwala sanda na taho wato yana alwala wato cewa zai biyo ni in ya gama alwala nace khairan idan Allah yana nufin alheri da wane yuridu ahahu yana nufin wannan dan uwan nasa ya tibihi sai ya zo da shi yau harikul baba sai ga wani mutum yana motsa kofa na ce wane ne wannan ya ce Umar ibn al-Haddabi ne na ce to tsaya nan sannan na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne masa sallama na ce ga Umar ya zo yana neman izini ya ce kai masa izini kai masa albishir da aljanna na je wajen sayyidina Umar na ce da shi manzo Allah ya ma izini udhul ka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna ya shigo ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan itacen na bakin rijiyar daga hagu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zura kafafunsa a cikin rijiyar sannan na koma na zauna nace in Allah yana nufin alheri da wani yana nufin wannan dan uwan nasa ya zo da shi sai ya zo shi ma yanzu sai wani mutum ya zo ya motsa kofar nace wane ne wannan yace Usmanu na Affana ne nace to tsaya nan yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi labari yace kai masa izini kai masa albishir da aljanna tusibuhu tare da wata musiba da za ta same shi sai naje wajensa nace ka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma albishir da aljanna tare da wata musiba da za ta same ka sai ya shigo ya sami wannan itacen an cika shi wijahahum sai ya zauna yana fuskantar su daga ɗaya ɓangaren daga ɗaya ɓari sai dun musayyabi ya ce kuburahum sai ne tawilin wannan zaman nasu da cewa haka kaburburansu za su zama shi sai na Usman da ya zama ba a wajensu za a binne shi ba sai zama ya zauna daga can gefen daga ɗaya gefen ba daga inda suke ba Buhari da Muslim su suka ruwaito wannan hadisin ya daɗe a ce wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni in tsare kofa ya zo a wannan ruwayan cewa sayyidina Usman lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa masa abinda manzo Allah ya faɗa na cewa ai masa albishir zai shiga aljanna amma zai gamu da musiba sai gode wa Allah ya ce alhamdulillah sannan ya ce Allahul musta'anu Allah shine abin neman taimako da shi sai game da haka ko zamanin kai hilafar ta sa aka zo aka tsare shi wanda a ƙarshe aka kashe shi da yace wajaha da fatar rawi da shaddar jini ai ya fuskanta fa'ala takan zo da ma'anar ta fa'ala fa'ala tana zuwa da ma'anar ta fa'ala da yace bira arifin shi ana fadarsa da fatar alhamza da kasrar ra bayan ta ya mai ƴaƴa biyu min tahatu daga ƙasa wadda take mai sukuni sannan sini muhmalatu wadda ba mai ƴaƴa ba ba shin ba shi suna ne wanda ake sarrafa shi kamar nan yadda aka faɗa bi'ira arifin kaga an sarrafa shi akwai a cikin malamai wanda suka ce ba a sarrafa shi sai a ce bi'ira arisa kenan a bisa wannan kaulin nasu kufu ana fadarsa da ran makafi da shaddar fa kufu shine abinda ake ginawa daura da rijiya ya da yace ala rislika ana fadarsa da kasran rabsa ruwaya da tafi shuhura rislika wata ruwaya wasu suka ce ana cewa ala rislika ne da fatahar ra kai kai a hankali an karbi daga Abi Hurairah Allah ya dagare shi yace mun kasance muna zaune daura da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakar na tare da mu da Umaru Allah ya dagare su a cikin wasu jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi tsakanin mu ya tashi daga cikin mu ya jinkiri bai dawo ba an yi uka ƙaduna na muka ji tsoron kai ya zama wani abu ya same shi ya yanke shi daga zuwa wajenmu muka tsuji tsoro ƙwarai faƙumna muka tashi na kasance ne ne farkon wanda ya tashi ya firgita da haka na fito ina neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har na je wata gona ta mutanen Madina wato daga cikin Banu Najjari ne kewaya da wannan gonar zan samu kofar da zan shiga ban samu ba sai ga wani ruwa yana shiga a cikin kasan bangon gonar daga wata rijiya wadda take a waje rabi'u aljadwalu fangalar ruwa hanyar ruwa sai ne tsalle na shiga cikin wannan ramin na shiga daga nan har na shiga ciki sai na shiga na sa manzo Allah a ciki yace Abu Huraira ne nace eh ni ne ya Rasulullah yace a me yasa ka zo ni hannan nace kana cikin mu ka tashi kai jinkiri baka dawo wajen mu ba shi yasa muke jin tsoron kada a zamo an yanke ka koma bayan mu shi fafazina shi yasa muka firgita na kasance ni ne farkon manfazi'a wanda ya firgita shi yasa nazo wannan gonar fata fasu ne tsalle ne shigo ta ƙasa kamar irin yanda kurege kamar yanda dila kamar yanda dila yake tsalle ya shiga rani ga mutane can ma a bayana duk sun fito neman ka sai manzo Allah ya ce ya Abu Huraira na alaihi ya bani takalmansa guda biyu yace ka tafi da takalman nan nawa su zama hujja ce akan abinda ka faɗa ni na faɗa ni na turo ka duk wanda ka gamu da shi a bayan gonan nan wanda yake ya shaida la ilaha illallah zuciyarsa ta yadda da haka kai masa albishir da aljanna ya faɗa hadisin wanda yake hadisi ne dogo Abu Huraira ya fito yana yin albishir din sai ya tadda Umar yace annabi ya ce ai ma albishir da kaza da kaza cewa indai ka shaida la ilaha illallah lalle za sai yace annabi ne yace a mu koma ba shine ya saka ba ba shine ya saka ba har suka koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira yana ganin cewa an jo da annabi sallallahu alaihi wasallam ai zai gaskata shi da aka jo da annabi yace eh shine ya sa yaje ya faɗa sai manzo Allah sai sayyidina Umar yace a'a ya rasulullah wannan ba ita ce shawara ba yanzu aka faɗa wa mutane cewa duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna sai mutane su dogara da haka shi yasa a kyale mutane dai su tsaya su aiki a kyale mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'ahu ya Abu Huraira kyale su to kaka sake faɗa a kyale abu faɗa to da muslim ya ruwaito wannan hadisin Rabi'u ƙorama ƙarama shi ne fangale da fatar jini kamar yadda yake ya zo abun fassarawa a cikin hadisin da ya ce ihita fasto ruwaya an ruwaito shi da ra'ihita farto wato ne haka akwai kuma ruwayar ihita fasto da zaira wa ma'anahu bizai ruwayar da zairar na haɗa jikina na maida jikina ɗan ƙanƙani har ya zamo in shiga ta wannan ramin yi min imkani ba an abi shumasata an kabo daga abi shumasata to ibnu shumasata ya sa to an kabo daga ibnu shumasata duk shi ɗin ne dai ana ce masa abi shumasata yana da ɗa ne suna shumasa yana da ɗa da ya sa masa sunan mahaifinsa shi sunansa haƙiƙa Abdurrahmani ɗan Shumasata ɗin to kuma yana da ɗa mai suna Shumasatu to yace mun je wajen Amr ibn al-As Allah ya dagare shi alhali yana cikin halin fitar rai ya kuka mai zamani mai tsawo ila al-jidari ya juyar da fuskarsa zuwa bango don kan mu ga kukan da yake sai ɗansa ya haɗu yana cewa ya baba ba kai ne ba wanda manzon Allah ya ma albishir da kaza ba kai ne ba manzon Allah ya ma albishir da kaza sai ya juyo da fuskarsa gare mu yace da mu haƙiƙa mafificin abinda muke tanadi a rayuwarmu shine shaidan nan ta la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake haƙiƙa ne na samu kaina a bisa halaye uku daban-daban na ganni a hali na farko a wannan halin ga a duniyar nan gaba ɗaya ba wanda ya fi tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare ni ba wanda ya fi ni tsananin gaba da manzon Allah kantu minhu, ba abin da ya fi soyuwa zuwa gare ni irin a ce na samu dama daga gare shi a ce na kashe shi, da a ce na mutu a wannan halin, na tabbatar kenan a sannan na zama cikin yan wuta. Yayin da Allah ya sanya san musulunci kuma a zuciyata daga baya, sai na je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama na ce, wato wannan shahidin ayar Qur'ani da suke wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah shike tsare tsakanin bawa da zuciyarsa, wanda shi kadan abinda zuciya, abinda da bawa baya so, sai kuma zuciya ta dawo tana so, waye kawo haka? Allah subhanahu wa ta'ala. Sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce, usud yaminaka, ka shimfiɗa damarka zan ma taffa. Sai manzo Allah ya shimfiɗa damarsa, a maimakon ɗora hannuna akan daman nasa sai na danƙe hannuna, me yasa ne ka kuma amur, ba kai ne kace in shimfiɗa hannuna ba za ka yi taffa da ni? Nace abinda nake so sai na yi sharadi kafin in taffa da kai, ni ina da sharadi, sai in an yarda da sharadi na. Yace to me za ka sharɗanta, me sharadin naka? Nace da shi, sharadi na farko a gafarta min duk laifukana na baya. Sai manzon Allah ya ce, ashe ba ka san cewa musulunci yana rusa duk abin da ya gabace shi ba? Cewa kuma hijira, wanda ya hijira don Allah da manzansa, wannan hijirar tasa tana rusa duk abin da ya aikata a baya na daga laifi. Cewa kuma hajji, hajji wanda yake makabuli yana rusa baki ɗayan abin da ya gabace shi. Nace tunda na musulunta sai zama kuma ba wanda ya fi soyuwa a wajena kamar manzo sallallahu alaihi wasallam, ba mai girma, ba wanda yake ya fi girma a idanuna fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam, ba na iya, ba ni da ikon in cika idanuna daga gare shi, ba na iya kallonsa, in zan kalle shi ma sai a wuce don girmamawa gare shi. Da za a tambaye ni in sufan tashi, da ban sami ikon haka ba, don ban kasance ina cika idanuna daga gare shi ba. Da Allah ya sa na mutu a bisa wannan halin, sai in sa ran in zamo ina cikin ƴan aljanna. Sannan kuma aka ɗora mu akan wasu lamurra, ma hali fiha, ban san da ya zan ƙare da ita ba. Idan na mutu, kada wata mai kuka ta abuce ni, ka a ce za a yi min kuka ko wuta. Idan kun binne ni, ku tura turɓaya gare ni turawa, sannan ku zauna daura da kabarina gwargwadon yanda za a soke raƙumi, wai ku samu lahabuha a raba namanta har in ta astanisa, har in ɗaya ba haso da ku, in duba me wata amsa zan bayar ga ƴan aikan Ubangiji na mala'ikun da za a aiko wajena su tambaye ni. Muslim ya ruwaito wannan hadisin da ya ce shunnu, an ruwaito shi da shini wadda take mai ƴaƴa, wata ruwa kuma sunnu, ai ku zuba shi da kaɗan kaɗan. Allah shi ne masani. Babin yin bankwana da aboki, da yi masa wasiyatihi, da yi masa wasiya yayin rabuwa da shi, idan ya zamo zai tafiya ko wani abu, cewa a yi masa addu'a, a nemi addu'a shi ma kuma daga gare shi. Ubangiji tabaraka wataala ya ce, annabi Ibrahim ne wa ƴaƴansa wasiya da wannan kalmar ta musulunci wadda Allah ya umarce shi da ita, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, to shi ma ya yi wasiya da ita ga ƴaƴansa. Haka nan kuma jikansa annabi Yaqub shi ma ya yi wasiya da ita ga ƴaƴansa. Wasiyar ko ita ce, ya ku ƴaƴana, ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wannan addini gare ku, ya zaɓa muku wannan addini, shi yasa kada ku taɓa yadda a ce kun mutu sai ko alhali kuna musulmi, wato ku dawwama bisa musulunci da ayyuka na musulunci, har ya zama bayan da za a yi mutuwa ta same ku sai alhali kuna kan ayyukan na addini. Am kuntum shuhada'a ku Yahudawa da kuke cewa da annabi Yaqubu zai mutu yawa ƴaƴansa wasiya ne da su kula da Yahudanci, kuna nan ne, kuna nan ne lokacin da mutuwar ta zo wa annabi Yaqubu, lokacin da yake cewa da ƴaƴansa me za ku bauta wa bayan ni, me za ku bauta wa bayan tafiya ta, bayan mutuwa ta, sai suka ce da shi za mu bauta wa Ubangijinka wanda shi ne Ubangijin mahaifanka annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Isaka. A cikin wannan ayar akwai kiran kaka uba, inda annabi Ibrahim ba ubansa ba ne, kakansa ne, ashe kaka kenan kamar matsayin uba yake, shi ne masabar wasu malamai suka ce kenan sai ya kori duk ƴan uwa daga gado, shi ne masabar wasu a cikin malamai. A ciki ma kuma akwai kiran ammi uba, ammur rajuli sunu abihi, Ubangiji wanda yake makadaici, haƙiƙa mu masu miƙa wuya ne gare shi. Wa amma al-ahadisu, amma hadisan da suka zo a wannan babin hadisu Zaid ibn Arqama, hadisu Zaid ibn Arqama yana cikin hadisan Allah da gare shi wanda ya gabata a cikin cewa wato babin cewa wajibi ne akan mutum ya girmama iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam girmama su wajibi ne akan dukkan musulmi, ballanta na kuma waɗanda yake a cikin su bayan ɗaukakar ta nisba ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu kuma ɗaukaka ta ilimi, ko kuma wanda yake bayan nan kuma suka haɗa biyan suka zo suka ƙara ta wilaya suka zama waliyai ne manya, to wannan kaga girmama su ya zama kana ma kenan ta ko'ina, ta ko'ina sun cancanci a girmama su, ba a samu wasu su ringa yi musu jafa'i ba, su ringa cewa ai su ne ma suke raba mutane da addini ko akan abin da suke kokari na shiryar da mutane. To ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikinmu yana huduba ya gode wa Allah ya yabo gare shi, ya yi gargaɗi ya tunatar da bayi, sannan ya ce bayan abin da ya gabata, na'am ya ku mutane ku sani ne mutum ne rabbi abu ne wanda yake a kusa a ce mala'ikan Ubangijina ya zo min da nufin ɗauke rai.